sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba, shashi daga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Baballe da kanun labarai.
A jiya Talata a cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum 600. Iraki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake dauke da sauran sama da mutum 100 da kungiyar 'yan ta'adda ta IS ta kashe a wani kamfani a Mosul. Yayin da shugaba Joe Biden ke shirin ganawarsa ta farko da Vladimir Putin na Rasha a yau Laraba a Geneva, fadar White House ta ce barazanar kuje domin neman kuɗin fansa zai zama muhimmin batu a tattaunawa tsakanin shugabannin biyu.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce za ta iya caje mai kamfanin Twitter da haɗa kai wajen tarwatsa Najeriya biyo bayan matsi da kasar ke fuskanta daga Amurka.
Muna kallon wannan matsi da gwamnatin Amerika take ta yi akan maganar Twitter din nan, kamar yana nuna alamun suna da wani al'amari da suke son su cimma biyan bukata akan Najeriya.
Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Garduje ya tattauna da manema labarai akan ayyuka da gwamnatin sa ke yi a jihar a wani bangare na bukukuwan ranar demokradiya na bana.
Muna fata harkar tsaro za ta zama harka ta kowa da kowa, amma wannan al'amari gaskiya ya riga ya bace sosai da sosai. Nan jihar Kano kuma ka san muna ta kokari domin mu tabbata wannan abu bai bace kamar yadda ya bace wasu wurare ba.
Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na tafi da shirin sa na baki mai yan kauya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata a cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum 600, idan yadda aka fara tun daga lokacin da annobar ta fara watanni 15 da suka gabata, yayin da adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 da mutuwa kullum a Amurka ya yi ƙasa sosai a makonnin baya-bayan nan. Adadin tunatarwa mara adadi ne na adadin waɗanda annobar ta ɗauka kuma take ci gaba da ɗauka. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Litinin da ta gabata ya amince da yanayin da yake gabatowa, yana cewa yayin da sabbin waɗanda suke kamuwa da mutuwa ya yi ƙasa sosai a Amurka, akwai rayuka da yawa da suka salwanta, kuma yanzu ba lokaci ba ne da ya kamata mu yi watsi da matakan da muka ɗauka na daƙile yaduwar cutar. A halin da ake ciki kuma a Burtaniya, Prime Minister Boris Johnson ya sanar a ranar Litinin da daddare cewa gwamnati za ta ƙara kusan makonni 4 na ranar da ta tsara na fita daga dokokin kulle daga ranar 21 ga watan Yuni zuwa 19 ga watan Yuli, wanda za a cire dokokin kulle na COVID-19 gaba ɗaya. Iraki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake dauke da sauran sama da mutum 100 da kungiyar 'yan ta'adda ta IS ta kashe a wani kamfani a Mosul, birni na biyu mafi girma a arewa maso yammacin Iraki. Jami'an sun yi amannar cewa raguwar fursunonin 'yan Shi'a ne da kungiyar ta kashe a 2014. Kungiyar masu tsatsauran ra'ayin sun kashe sama da mutum 600 a kamfanin. Daraktan gidan ne tunawa da waɗanda suka mutu bisa dalilin addini ta gwamnatin Iraki, Ziya Karim, ya ce katon kabarin na waɗanda suke zaune ne a gidan yarin Badush, mayakan IS suka kashe su bayan da suka karɓa iko da gidan yarin. An kammala matakin farko tare da tono gawarwaki 123. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugaba Joe Biden ke shirin ganawarsa ta farko da Vladimir Putin na Rasha a yau Laraba a Geneva, fadar White House ta ce barazanar kuce domin neman kuɗin fansa zai zama muhimmin batu na tattaunawa tsakanin shugabannin biyu. Kafin shekaru 2 da suka gabata, Ana ganin kutse domin neman kuɗin fansa galibi a matsayin laifin da ya shafi harkokin kuɗi, batun da wuya ya mamaye ganawa ta farko da za a yi fuska da fuska tsakanin shugabannin Rasha da na Amurka. Amma batun ya watsu zuwa gaba-gaba a fagen siyasa a watan da ya gabata, bayan da masu aikata laifuka ta hanyar intanet da ake ji suna aiki a Rasha suka ke ta hanyoyin sadarwar babban kamfanin bututun mai na Amurka da kamfanin sarrafa nama, wanda suka nema da karɓar miliyoyin daloli a matsayin fansa.
An jima kadan Baballe zai kawo sauran labaran duniyar. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsi daga gwamnatin Amurka na tsage haramci akan Twitter, gwamnatin Najeriya ta ce za ta iya cajin mai kamfanin Twitter da haɗa kai wajen neman tarwatsa ƙasar. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wani kididdiga da wata cibiya mai suna NetBlocks ta fitar ya nuna cewa Najeriya ta yi hasara kusan naira biliyan 25 a kwanaki 10 da haramta amfani da Twitter a Najeriya. To sai kuma masana sun bayyana shakku game da wannan kididdiga. Dr. Dauda Muhammad Kuntagora wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya, wanda kuma ya nuna shakkunsa game da wannan kiyasi da ke nuna cewa gwamnatin Najeriya na hasara game da dakatar da amfani da Twitter ga 'yan Najeriya.
Wannan hasashe ko kuma bayani da wata kafa ta bayar cewa Najeriya ta yi asaran kusan dala miliyan 2,400 a sabili da dakatar da wannan kafa na sadarwa wato Twitter. Gaskiya wannan bayani abu ne wanda zaka sake duba shi, saboda idan ka duba zaka ga cewa Najeriya tukuna ma su wane ne suke amfani da wannan kafa, kuma wani irin kasuwanci ake yi da shi. Idan ka duba zaka ga wannan kafa ne fa ta sadarwa da kuma sada zumunta, wanda waɗansu waɗanda suke da ƙwarewa ko kuma suke da sha'awan harkokin kimiyya suke amfani da shi kuma wurin tallata kayan su. Kuma sannan wannan tallan in ka lura ba talla bane kamar na talabijin ko na radio wanda yake da masu sauraro da yawa, sai idan kai ma kana da irin wannan shafi sannan zaka ga irin tallan da ake yi na waɗannan masu shafi din, ko kuma idan kana sha'awan wani sai ka je ka bincika sannan sai ka shiga.
To ko me masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama za su ce game da matsi da gwamnatin Najeriya ke sha daga gwamnatin Amurka na ɗage wannan haramci? Kwamnar Musa Jika jami'i ne na ƙungiyar Amnesty Support Group a Najeriya.
Muna kallon wannan matsi da gwamnatin Amerika take ta yi akan maganar Twitter din nan, kamar yana nuna alamun suna da wani al'amari da suke son su cimma biyan bukata a kan Najeriya. Saboda idan ka tsaya ka lura, ya kamata su ɗauki mataki ne tun lokacin da mai fafutukan neman ƙasa kafa ƙasan Biafra yake ta rubuce-rubuce wanda yake na kawo wargajewan haɗin kan ƙasa ko kuma na raba kan ƙasa da baki ɗaya. So saboda haka anan mu muna kallon cewa ya kamata ita gwamnatin Najeriya ta faɗakar da ita gwamnatin Amerika halin da take ciki, musamman abin da ya shafi tsaro ɗin nan, saboda duk ƙasa ta duniya ba ta zama hakan nan babu ba ta da tsari nata wanda zai taimake ta ya kuma kawo mata zaman lafiya da kuma tsaro din.
Suka na baya-bayan nan wanda mataimakiyar sakatariya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Mrs. Akuna Cook ta fitar na cewa matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da Twitter bai dace ba, musamman ga ƙasa irin Najeriya mai bin tafarkin demokradiyya. To sai dai kuma a yanda gwamnatin Amurka ke ci gaba da matsawa gwamnatin Najeriya na ɗage wannan harancin, ko a ranar Talatin nan ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya jaddada kudurin gwamnati na ci gaba da amfani da wannan haramci, inda yake zargin mai kamfanin na Twitter Jack Dorsey da cewa za a iya cajinsa da hannu a laifuka da suka shafi almubazzaranci da hasarar dukiyoyi da rayuka da ya faru a lokacin zanga-zangar EdSARS wanda aka yi a shekarar da ta gabata. Alhaji Dai Muhammad dai ya ce a bayyane yake mai kamfanin Twitter ya taimaka wajen tattara kuɗi ta hanyar bitcoins ga masu zanga-zangar EdSARS a Najeriya. Bawon yanci firin Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan wani matashi da aka yanke wa hukunci bisa zarginsa da hannu da adawa da gwamnati da 'yan tawayen Shia marasa rinjaye suka yi. Abin da ya sa kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce sharar da aka yi masa ta kasance mai cike da kurakurai. Sai dai babu tabbas ko an kashe matashin mai shekara 26 saboda laifukan da ya aikata a matsayin ƙaramin yaro. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta ce takaddar tuhuma ba ta nuna ainihin kwanan watan da ake zargin ya aikata laifin ba. Gwamnati ta ci gaba da cewa an yanke masa hukunci kuma an kashe shi saboda laifukan da ya aikata bayan ya haura shekara 19. A lokacin da ake tsaka da zanga-zangar juyin juya hali a ƙasashen Larabawa, jami'an tsaron Saudiya sun murkushe zanga-zangar 'yan Shia a ƙasar mai arzikin mai da ke yankin gabas da tsakiya, kuma hukumomi sun aiwatar da hukuncin kisa da yawa ga waɗanda suke da hannu a lamarin. Wani fitaccen ɗan takara a zaben shugaban ƙasar Iran ya yi kira jiya Talata da inganta tattalin arziki da dangantakar siyasa da ƙasashen yammacin duniya, babban ƙoƙarin da yake yi na jan hankalin masu kada ƙuri'a masu ra'ayin kawo sauyi kwanaki kaɗan kafin zaben. Tsohon shugaban babban bankin Iran Abdul Nasir Himati yana daga cikin 'yan takara 7 da aka ba wa dama zai shiga zaben ranar Juma'a. Ba shi da wata alaka da hukuma da kuma kowane bangare na siyasa, amma yana sanya kansa ne a matsayin ɗan takara da zai iya kawo masu kada ƙuri'a da suke da tsaka-tsakin ra'ayi da masu neman sauyi. Me yasa za a samu shinge ga ɗaurewar zaman lafiya? Aka tambayi Himati yayin da yake jaddada cewa ci gaba da samun zaman lafiya a duniya da yankin ya ta'allaka ne da niyyar Amurka da gina yadda tare da jamhuriyar musulunci. Ya maimaita kiraye-kiraye na komawa ga yarjejeniyar nukiliya da Tehran ta yi a 2015 da manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a ji, yana cewa idan har ya zama shugaban ƙasa sake farfaɗo da yarjejeniyar da kuma sassauta takunkumi zai kasance hakika yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai fi ba wa fifiko.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun sha'anin tsaro, tarin basu suka yi ɗan fansho tura ma'aikatan gwamnati zuwa ajujuwa domin koyarwa a makarantu da kuma aikin shimfiɗa layin dogo na zamani na daga cikin manyan batutuwa da gwamnan Kano ya amsa tambayoyin manema labarai a kansu a wani ɓangare na bukukuwan demokaradiyya na bana. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali.
Da maraicen jiya ne dai gwamnan na Kano ya yi wata ganawa da manema labarai a Kano kuma ya amsa wasu tambayoyi daga gare su.
Sababbin jami'an nan sun yi alkawari za su yi aiki tukuru, kuma ga wani sabon abu ya fito yanzu na wato community policing, wato shine sa al'umma a cikin harkar tsaro musamman ma wajen bada samo labari. Saboda haka muna fata harkar tsaro za ta zama harka ta kowa da kowa, amma wannan al'amari gaskiya ya riga ya ɓaci sosai da sosai. To nan jihar Kano kuma kasan muna ta kokari domin mu tabbata wannan abu bai ɓaci kamar yadda ya ɓaci a wasu wurare ba.
Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan dangane da taɓarɓarewar lamuran tsaro a Najeriya. Kazalika gwamnan ya fayyace dalilan da suka sanya ya nemi a kafa sansanonin jami'an tsaro a dajin Falgore da ke yankin kudancin Kano.
Lokacin da aka farma dajin Sambisa na ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na yi hasashe cewa idan an baza su an fasa su a can to za su shigo dazuzzukan Najeriya su zauna. Mu ko muna da babban daji wanda ake kira Falgore, dajin Falgore. Saboda haka ina so ya bani dama mu yi sansanin wato horar da sojoji a cikin wannan daji. Mun kashe biliyoyi a cikin wannan daji, a yanzu haka akwai gine-gine da yawa, kuma sojoji sun fara koyar da ƙananan sojoji. Kuma mun hada ƙarfi da ƙarfe tsakaninmu da jihar Kaduna da jihar Bauchi.
Gwamnan ya yi ƙarin bayani game da manufar gwamnati ta mayar da ma'aikatan gwamnati su fiye da 5,000 zuwa makarantun jihar domin su koyar a ajujuwa.
Mun yi kuduri na cewa ilimi kyauta, ilimi dole daga matakin primary har zuwa na secondary. To saboda haka muka kullo da hanyoyi na tattara kuɗi domin mu inganta wannan abu, musamman ma ƙara yawan ajujuwa mun yi bincike mun ga muna bukatun malaman makaranta da yawa to kage idan ka duba wannan zaka ga cewa daukar sababbin malaman makaranta wajen 2500 kasan karin kudi ne sosai da sosai muka ga cewa to ai ma'aikatan gwamnati a gaskiya ma sun yi yawa to amma babban matsalar shine in kace zaka rage ma'aikata kuma to magana tausayi za ta shiga magana tsaro za ta shiga to kage wannan babban matsala ce saboda haka to mafitar shine tunda yake akwai ma'aikata waɗanda yake suna da ilimin koyarwa muka ce to shikenan su koma cikin aji dama dai muna biyan su albashi
a yayin zantawar gwamnati na Kano yayi bayani da dai gurgudo akan manufofi da aikace-aikacen da gwamnatin ta yi cikin shekaru 6 da suka shude a bangarori daban-daban na rayuwar bil'adama amma Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi kokari matuka wajen kaucewa yin tsokaci akan kusan dukkanin batutuwan da suka shafi siyasa kamar batun magajinsa a kujerar gwamnati da mutumin da zai goyi baya a takarar shugabancin Najeriya a shekara ta 2020 idan Allah ya kai mu kazalika gwamnati na Kano ya ki yin bayani mai fadi akan sarkakiyar da ke cikin asusun fansho na jihar Kano da bacin bada yancin kudi ga kananan hukumomi da bangaren shari'a da kuma majalisun dokoki na jihohi da sauran muhimman batutuwa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
to gaida na Kwari da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba
baki mai yanka wuya shin menene dalilin da yasa a yanzu ɗan arewacin Najeriya suka soma goyen bayan fafutukar da wasansa a kudancin kasar suke yi na ballewa daga kasar
tura ce ta kai bango yasa har wasu suke tunanin cewa ma a raba kasar
jama'a assalamu alaikum a can baya dai jama'ar arewacin Najeriya na kalubalantar duk wani yunkuri ko fafutuka ta raba kasar duk wanda cewa wasu bangarori a kudancin kasar sun dade suna fafutukar ballewa domin kafa nasu kasashe fafutukar da ta fi shahara dai ita ce ta ƴan kabilar Ibo wanda suka dade suna fafutukar kafa kasar Biafra tun a shekarun 1960 duk da yake dai gwamnatin Najeriya a lokacin ta tsame dakile wannan fafutukar biyo bayan yakin basasa to amma kuma yanzu haka wasu kungiyoyi a yankin kudu maso gabashin Najeriya suna zafafa wannan fafutuka musamman kungiyar nan ta fafutukar kafa kasar Biafra wato IPOB ko baya ga wannan ma akwai wasu kungiyoyi a kudu maso yamma wadanda su kuma suke hankoron kafa kasar Oduduwa ta Yarbawa zalla to sai dai sabanin lokacin da ya gabata a yanzu ƴan arewa da dama ma sun fito karara suna nuna goyon bayan su ga fafutukar da wasu ke yi na raba Najeriya musamman a wannan lokaci da kasar take fama da rashin lafiya na kalubalen tsaro a dukkan sassan kasar ko a makon da ya gabata wata hadaddiyar kungiyoyin matan arewacin Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga suna kira ga gwamnati da ta saurari bukatun masu neman ballewa baya ga sauran kungiyoyi na dattawa da matasan arewa waɗanda su ma suka nuna goyon bayansu ga masu son raba kasar Nasura Ashir Sharif shine shugaban hadakar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya
mun magana da wasu dukkanin sarakunan mu na arewacin Najeriya da manyan mutane inda muka nuna musu hatsarin ci gaba da zama da kabilar Ibo a matsayin ƴan Najeriya so abinda muka yanzu shine mun kai kukan inda yake da su ne suke da haƙƙin yin abin da ya kamata wato mun kai takardu ga majalisar ƙasa inda muka nuna musu muhimmancin su dakatar da maganar wannan gyaran kundin tsarin mulki da suke yi na 1999 su maida hankali wajen ceto kasar daga rugujewa sakamakon wannan kabila ta Ibo da suka dauki makami suke yakar gwamnatin Najeriya suke yakar mutan Najeriya su maida hankali wajen kirkiro wani mafita daga kundin tsarin mulkin Najeriya inda za a cire mutanen daga sannan a basu kasar su su tattara su koma can kasa su zauna mutane su zauna lafiya shine abin da muka yi su dakatar da wannan gyara da suke domin ba za ka je kai gyara na kundin tsarin mulki da wanda shi bai mai daga kasar ba ai ka ga tumka da warwara kenan ko kitso da farfata mafi alheri shine su ba sa san Najeriya sun ce su ba 'yan Najeriya bane kuma ba fada su kai ba daga aikin su sun dauki makami a 1967 sun yaki kasar nan tsawon wata 30 ana yaki da su akan su sun balle sun yi kasar su suka kuma daukar makami a 2017 karkashin wannan yaron nan dukanu suka dinga kashe jami'an tsaro da wasu kabilu musamman mutanen arewa da ke yankin su yanzu a 2021 sun dauki makamai suna rugurguza duka wasu hukumomi na ɗan sanda suna kashe jami'an soja da ɗan sanda da custom da immigration na ƙasa suna kashe jami'an hukumar zabe suna rugurguza hukumomin zabe a yankunan su suna kuma kashe mu mutanen arewa mazauna wannan yankin su kada kowa ya san wannan abu da gaske suke yin sa to da abar ƙasa ta shiga yaki ta rubuce cikin yaki gara zauna a kirkiro doka a cire su wannan shine alheri ga kasar nan kuma shine muhimmin aikin da ya kamata su yi domin kasar ta zauna lafiya mu ba ma san yaki kuma ba za mu shiga yaki ba kuma suka tafi ba za mu da kasar Najeriya a ce za a zo a iya review wannan abin ko dawo da su ba ko kuwa wata mu'amala ta diplomasiya tsakanin mu da su daga nan zuwa shekara 20 ban yadda san mu ce wata mu'amala ta diplomasiya da su ba da daidai visa ta shiga kasar da kasar mu ba ma da su so da haka zai su yi kasar su su ga mu ne kasar mu su zauna lafiya mu zauna lafiya abinda mu muke so kenan
to sai dai fa ba dukkan ƴan yankin na kudu maso gabas ko kuma ƴan kabilar Ibo ne yake goyon bayan fafutukar ballewa ba in ji tsohon gwamnan jihar Imo kuma dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar jihar yanzu haka Roches Okorocha
wannan kuma ai ta zo kaman magana yara ba zai yi ba a kaina ina da tsaso ne yanzu misali ka ce Roches yanzu ga yara na a Roches Foundation da suke Kano Sokoto Bauchi Yola Zaria da kuma Jos ina da yara yanzu sun kai 15,000 yawancin su yara Hausawa da Fulani da suka ce Arama a samu kakawa ina san kai su ka ce da ki passport zuwa Kano ale soka wani yoba mu da muna so kasar na ta zo ale da mu muna kasar na akwai talauci gaskiya duk tambayoyin da kai mun ko daga nan zuwa Bobe har zuwa Gata JV to ma sanan mu kasar na mu akwai talauci to haka dena talauci da rashin adalci a kasar nan da yaudara na siyasa to kaga a samu zaman lafiya sai ya daya ne ka san wannan abin da kuna fara ba ka suka duke ta ba fa wallahi ba haka suka duke ta ba ibo dai ba haka suka duke wannan magana so magana a raba ko kuma magana a farka din na gobe kake sai bisa a raba din na shine har yanzu na da kasuwanci a Kano so ana Sokoto so ana Katsina ba ku tafi ba kuna magana a raba eh na yi ba dai bai ta ba ko idan ku bai magana na siyasa za ka sa cikin duk mana magana
wasu ƴan siyasa a arewacin Najeriya ma na ganin raba kasar ba shi ne mafita ba Muktar Ishaq ya katsai wanda kuma shi ne kwamishinan ayyuka na musamman a jihar Kano na daga cikin masu wannan ra'ayin amma na tambaye shi shin ko me yasa a yanzu wasu ƴan arewa suke goyon bayan raba kasar
ta iyawa tura ce ta kai bango yasa har wasu suke tunanin cewa ma a raba kasar amma duk mutumin da yake ma abocin hankali ya san abin da yake yi ko dan arewa ko dan kudu ba zai so a ce an raba Najeriya ba sabili da idan ka kalli yadda zamantakewar take da yadda mu'amalar take to ta yaya zaka raba kasar ka dauka ma za a zo a zauna ne akan table a yi magana ba magana ce ta ayyaki a kashe wani ba akwai mutane da suke ƴan kabilar kudu ko ba inyamuri ko bayarabe ko dan wani yare dai ya zo ya tashi an haife shi a arewacin Najeriya ya girma a arewacin Najeriya ya yi gida a arewacin Najeriya ya yi karatu a arewacin Najeriya yana da sana'a a arewacin Najeriya yana da gida ko gidaje a arewacin Najeriya idan ka ce yau an raba kasar nan ina za shi haka malam Bahaushe ko ba Platin ya yi karfi a kudancin kasar nan ya hayayyafa ya yi arziki dai ba shin gurbin irin wannan Allah ya bashi an cuɗanya an riga an zama ɗaya bai ma san kowa a arewacin Najeriya ba idan ka zo kace a raba kasar nan ina za shi to amma saboda abubuwan da suke faruwa saboda yara kanana musamman yan kabilar Ibo wa'anna suke ta karajin ko kuma tartar kasa cewa araba Najeriya ko ta halin kaka har suna kashe-kashe ina san ba su da tarihi na abin da ya faru a lokacin yakin Biafra na farko da aka yi inda suna da tarihi da irin abubuwan da suka faru da an kace musu su zo ma yanzu araba Najeriya ba za su yi tawa yanzu ka dauki malam Bahaushe da yake zuna a kudancin Najeriya a kowane lokaci da sako yake in ka ji za ka ga mafi yawanci sana'ar da yake ma kasashiya ce ba wata sana'a ku zo mu gani bace amma idan ka dauki kabilan nan musamman Inyamurai idan ka zo arewacin Najeriya su yanzu yadda suka zo suka zama sun yi reshe sun yi saiwa sun mike sun yi ganye sun yi wato bishiyar ta mike sun yi baza arzikin su irin manya-manyan gidaje manya-manyan shaguna manya-manyan sana'o'i manya-manyan kamfanonuka da suka mallaka a arewacin Najeriya in ka ce musu su tashi su koma can kasar tasu inda suke tunanin araba din su ba ma za su fara ba sai wayannan abubuwan da ya kamata dan adam ya gane su wayannan da suke hasashe ko suke wannan shirman suke daukan wannan matakan idan aka ce za a zo a dauki mataki irin wanda su suke dauka ai za su fi kowa wulakanta za su kuma kowa asara saboda haka babban abin da yafi dacewa su yi shine su sa hankali ya dawo ya karkato da tunanin su ya dora su akan layi zaman lafiya da kasancewar Najeriya a matsayin kasa daya al'umma daya shine babban abin da zai bada ci gaba da zaman lafiya shi kuma zafi zai bada ci gaba da yalwa da tattalin arzikin kasar nan ya miƙe
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza da Muhammad Hafiz Baballe Cuba Herodio Doni ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
kuma da za a gaida na Sanyinna da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice
A jiya talata a cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta rawaito cewa waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka sun haura mutum 600,000 da yadda aka fara tun daga lokacin da annobar ta fara watanni 15 da suka gabata yayin da adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 da mutuwa kullum a Amurka ya yi ƙasa sosai a makonnin baya-bayan nan adadin tunatarwa mara adadi ne na adadin waɗanda annobar ta ɗauka kuma take ci gaba da ɗauka Firaki ta sanar a ƙarshen mako da ya gabata cewa ta gano wani katoton kabari da yake ɗauke da sauran sama da mutum 100 da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta kashe a wani kamfani a Mosul birni na biyu mafi girma a arewa maso yammacin Iraki jami'an sun yi amanar cewa raguwar fursunonin 'yan shi'a ne da ƙungiyar ta kashe a 2014 ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin sun kashe sama da mutum 600 a kamfanin yayin da shugaba Joe Biden ke shirin gana wasa ta farko da Vladimir Putin na Rasha a yau Laraba a Geneva fadar White House ta ce barazanar kuce domin neman kuɗin fansa zai zama muhimmin batu na tattaunawa tsakanin shugabannin biyu kafin shekaru biyu da suka gabata ana ganin kuce domin neman kuɗin fansa galibi a matsayin laifin da ya shafi harkokin kuɗi batun da wuya ya mamaye ganawa ta farko da za a yi fuska da fuska tsakanin shugabannin Rasha da na Amurka Saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan wani matashi da aka yankewa hukunci bisa zarginsa da hannu da adawa da gwamnati da 'yan tawayen shi'a marasa rinjaye suka yi abin da ya sa kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta ce darar da aka yi masa ta kasance mai cike da kurakurai sai dai babu tabbas ko an kashe matashin mai shekara 26 saboda laifukan da ya aikata a matsayin karamin yaro
masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya da gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Dodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yako Makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya assalamu alaikum